بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba, yau muna 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447, wanda ya daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2026. Kamar kullum mun hadu a farfajiya wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna, domin tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma bayani ko karatun littafin Salasuna Nasfan fi Ahkamis Siyam. Muna cikin wannan shine darasinmu na 8 daga farko, ko muna kuma cikin Suratu Tahrim. Mun gama aya ta 8, insha Allah za mu tashi a aya ta 9. Mai Allah ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا كي ونن النبي كي يكسى فريد منافقين كما كسأل أن تامسوا مكومرسوا كما جهنم مكوما كوا تاموننا إذا يكسى جهنم إتشي مكوما متن علانا القيامة. Wannan aya, kamar yadda muka ji fassaranta, ta zo ta yi magana ne akan jihadul kuffari wal munafiqin, wato yakan waɗanda suke kafirai da kuma wanda suke munafikai. Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya bayan ya bayyana mana a cikin ayan da muka shuɗe a jiya cewa lallai Allah maɗaukin sarki zai saukar da azabansa ranar alkiyama a wurcan kafirai ba tare da ya musu uzuri ba. Don ayan da muka karanta a jiya, Allah ta'ala ce: ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru al-yawm, bi ma'ana ya kunna ku kafirta yau tsakanina da ku azaba ce kawai, babu wani uzuri da za ku kawo. Wannan Allah ta'ala ya bijiro musu da cewa sun ƙi muminai a duniya, sun ƙi annabawansa. To shine ya nuna yau rana ce da annabawan nan da muminan nan su ne da nasara. Dan ya ce: yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu, a rana ce da Allah ba zai kunyata annabi ba da wanda suka yi imani a tare da shi. Dan haka a wannan aya sai Allah ta'ala ya umarci wannan al'umma a ayan da muka karanta, sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aya da ya tsarkake wannan al'umman daga dukkan wani abu da yake datti ne, kuma ya yaki asalin kafirai da munafikai, yaki wanda yake mai tsanani. Dan ya ce: ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka yaki waɗanda suke kafirai ne, ai bi ma'ana ka yaƙi waɗanda suka bayyana kafircinsu a sarari, kuma ka yaƙe su da dukkan abin da Allah ta'ala ya sauƙaƙe maka wanda za ka yaƙe su da shi, wanda kar ka ɗaga musu ƙafa daidai da taƙi ɗaya a doron ƙasa, domin su ma ba su girmama Allah ba, ba su girmama annabinsa ba, kuma sun yaƙi wanda suke muminai ne ɗin. Wannan shi ne umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi, ko kuma yana nufin ya tsayo ta fuskan yada da'awarsa a doron ƙasa, yana daga cikin jihadin karantarwa da zai yi da kiran mutane. Wannan magana da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ce wanda gare shi amma ta game har ga al'ummarsa. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙi kafirai, kuma haka ne ya yaƙi su ma munafikai, saboda munafiki a wani wurin ya mafi wanda yake kafiri ne illa a cikin addini, saboda zagon ƙasan da munafiki yake ma musulunci asalin wato ya ci wanda kafiri yake, saboda shi ka aminta da shi kuma ɗan cikin gida ne, ya iya sanin sirrin ka ma fiye da na wanda yake a waje ne shi. Yasa ga sun wahalar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun cutar da gidansa, sun cutar da gangan jikinsa, sun kokarin cutar da da'awarsa, tunda su ne dai mutanen da suka yada wannan sharri da kuka ji game da ummuna Aisha radiyallahu anha. Daga nan ya faru kuma ya yadu sai da ya zama fitina a doron ƙasa, fitinar da ba iya kankare ta ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya na bin aya, kusan ayoyi 10 ko 13. Wani yana daga cikin illolin munafikai a doron ƙasa, yana kuma daga cikin illan munafiki a cikin al'umma. Shine zai ta yiwu yana mumini a yanzu amma an jima Allah ta'ala ya kira shi da suna kafiri kuma dan wuta, domin haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu daga cikin sahabbai zuwa ga wani aiki ko jihadi domin Allah, sai aka samu munafikai sun bi su a ciki, sai suka rinka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su sayyidina Abubakar, suna faɗin maganganu mara daɗi a kansu. Sai ɗaya daga cikin su yace, wallahi la akhbiranna rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ina rantsuwa da Allah sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin abinda kuke faɗa. Yayyo gaba dan yaso yazo isar ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam, duba da illan munafurci da yanda abin ya fusata Allah, kafin ma ya iso sai Allah ya turo malaika Jibril ya ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin cewa da gaske ne abinda za a zo a gaya maka ya faru. Yace wani sun ce kaza, sun yi zagi, sun yi kaza, kuma in sun zo ka tambaye su cewa sun yi ko ba su yi ba, in ka tambaye su kuma ga abin da za su ce ma, wala in sa'altahum layquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, in ka tambaye su za su ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai daga ba da gangan mu ba wai haka muke nufi ba, ai dan tattaunawa ne muke saboda nisan tafiyan inda ka aike mu, kuma wasa ma muke, ina mu mu gaya mu Annabi ko mu gaya mu mutum kamar Abubakar wannan magana. To inda illan take shine sai Allah ta'ala ya ce da su, la ta'tabiru, kar ku kawo mu Allah duk wani uzuri, Allah bai saurare ku. Me ya faru bayan wannan? Yace qad kafartu, Allah ya ce kun zama kafirai tsantsa, ba da imanikum, alhalin dazu-dazun nan ku mu'minai ne. To kaga shi illan munafurci yana da yawa, ya isa munafurci illa a ce sai an sa munafiki a wuta sannan a sako su Fir'auna. Haka Allah ta'ala ya faɗa, innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, munafiki yana yambun ƙasan ƙasan jahannama. Allah ta'ala ya ce ko ba za ka samu wanda zai iya taimakonsa ba, ba za ka samu wanda zai iya taimakonsa ba. To daga cikin wahal da jama'a da suke shine sayyidina Umar da wannan abu yayi yawa, sai suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nuna mana munafikan mana duk mu datsa kansu kowa ya huta, fitinan su ce yawa. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a su rahama ne a cikin ku, in suka cutar da ku sai Allah ya daga darajar su kuma ya kunyata su. Rahaman shine darajar da za ku samu, ba dan ranku yana so ba. Sannan ya ce kuma in aka yayyanka su, to ai wanda ke wajen musulunci sai a samu abin ce mishi, ai ma an ka shiga yanka ka za a yi. To kaga shikenan ba zai amsa addinin ba. To shi yasa anan Allah ta'ala ya kawo cewa a yaƙi munafikai, wanda su ne mutanen da suka ɓoye kafirci a cikinsu amma kuma suke bayyana imani. Wannan yaƙin munafikan da aka kawo a wannan aya yana kasa, malamai suka ce yakunu bil hujjati wal burhan, shi munafiki ba da makami ake yaƙin shi ba, ana yaƙin munafiki ne da hujjoji da ayoyi, wal mau'izatil hasana, da kuma wa'azi mai kyau. Kamar wanda za ka zo ta kawo miki gulma ne, Fatihatul Majalis yana nan littafin da zamu karanta bayan sallah a wannan masallacin na layinmu insha Allah ta'ala. Fatihatul Majalis ƴaƴan marmarin wurin zama, in an zo an zauna an yi baki ba ana kawo musu fruit ba da ƴaƴan marmari, to yanzu gulma ita ce wannan fruit ne, ita ne ko ina da an zauna ita za a kasa kowa ya ɗiba. Shi yasa littafin inda zamu sa mai suna da Hausa sai mu sa mai gulma ajali, in ba a yi ba a mutu kenan. In ji mata, ko da yanzu mazan ma magulmatan ne lamba ɗaya, ba wani da yawa, kaji za ka ɗora mana mu muna zaman gidan biki. ana yi to duk wanda zai kawo gulma daga cikin hanyoyin magance su kamar yadda malamin ya kawo a cikin littafin shine, na farko kar ka gaskata abin da aka gaya maka, ka bari sai ka kama da kanka ko ka ji da kunninka saboda a zauna lafiya. An ji ɗaya. Na biyu shine kai inkarin ma wanda ya kawo. Na uku shine nan da yake al-hujjatu wal-barahin, ko wanda aka ce ya yi gulmanka baya nan sai ka kira shi a waya ka sa hansuri ka ce muna tare da wannan, ya ce ka ce kaza, yanzu wannan kai dama haka za mu gashi dai ya ji a gabanka. Yawwa, to kaga idan ta ɗaga siɗif-siɗif shikenan. Sai dai ƙarshe ta rinka ce miki ke ce munafuka, alhali ta ce munafuka lamba ɗaya. Ana haka ko ba a yi? Duk wanda ya san in ya kawo za ka kira wanda ya kawo ƙaran shi, zai kawo maka maganar da ba daidai ba? Ba zai kawo maka wanda ba daidai ba. To haka ake yaƙan wanda suke munafukai ne, su sannan da al-mau'izatul hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau. Wancan ya zaki haka ni na ɗauka karatun da ake kin fahimci addini. Amma a ce kamar ki kina faɗin kaza kina kaza, ai bai dace da girman ki dai a ce kin yi kaza ba. Kun fahimci magana? Ko da ko baki aka yi ma munafurcin ba, ko wani aka yi ma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fatan alkhairi ga mutumin da aka ci mutuncin wani a gabansa ya tsare ma wancan mutuncinsa ba tare da wancan ɗin ya sani ba. Wannan mutumin kirki ne, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaƙi kafirai da munafukai. Kamar yadda muka faɗa ana yaƙan munafukai na farko bayan abin da ya shafi al-hujjatu wal-burhan wal-mau'izatul hasana, a kafa ma mutum hujja da dalili a yi masa wa'azi mai kyau. To kamar haka kuma ana yaƙan munafukai bi ilqa'ir ru'b fi qulubihim, a jefa tsoro a zuciyarsa. Ba a so munafiki ya zauna cikin aminci, dan da ya samu wuri sai ya yi tsiya. Kun fahimci magana? Duk wanda aka fahimci munafiki ne sai a dinga tsorata shi. Yawwa, ai ko wuri ya yi wancan, bari ta zo mu ga waye faɗi maganan nan, yau kam za a yi ta ƙari. A ta fara cewa to ni fa yara sun kusan tashi makaranta, jama'a zan je in dawo. To ai gaga ki tafi kam dawo, ko ba haka ba? Duk munafikin ya ga mai gaskiya tsorata yake, zai iya zama da shi a ta daɗin rai. To ana yin wannan domin su rinƙa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai suna dakonsu. Duk munafiki ana so ya ji cewa akwai ran da za a ƙure shi, ya rinƙa tsoron haka. Amfani biyu hakan yake da shi. Na farko, da in da munafurci goma zai kila sai ya ɓige da yin uku. Na biyu kuma shi ɗin in an tsorata shi, zuciyarsa za ta fara karkata zuwa ga tuba saboda tsoron kar ya ji kunya. Ina fata mun fahimci wannan. To don haka duk wanda ya kasance munafiki ne ana so ya zamto ana tsoratar da shi don kada ya rinka ma musulmai kaidi da makirci. Allah ta'ala ke cewa la illa yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Allah ta'ala kuma ya tsine ma munafikai, wanda tsinon an Allah ga munafikai kada ya ishe su bala'i da asalin abin da yake fitina ne. Akwai munafurci kala biyu. Munafurci na farko yana fitar da mutum daga musulunci gaba daya, shine munafurci irin na su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, mutumin da ke kudurce kafirci a zuciyarsa amma yana bayyana musulunci a zahiri. Mutumin da ke ganin ina ma da musulunci ya samu matsala, shi fa musuluncin nan da an ba shi zaɓi wallahi ko sallan nan ba zai yi ba, kawai dai an haife shi a addinin ne, kada ya zamto baya yi abu ya zama mai fitina har ma a halalta jinin shi. yana salla baya so in ya tashi sallar ma yaji ziggajiya ta rufe shi akan dole zai ko innal mu'minu qutala wal ayyamu menene wala yatuna salata illa hum qutala wala yunfiquna illa hum karihun wala yatuna sala munafikai ba sa zuwa sallah lahum kusala fatisi cikin kasala da jin su ba a sarran su bane wala yunfiquna idan ko wani abu ya taso na bukata a ciyar da dukiya ba za su ciyar ba illa hum karihu sai idan matsa musu akai ko suna tsoron za a zage su ko lis ake yi baya so ya ga sunan shi ya bayar ne kawai kila ko dan wata manufa tashi ta daban amma ba don Allah ba kuma ba hakarin shi ya so ba ina fata mun fahimci wannan to shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wanda yake munafiki wanda yake mai munafiki ta munafurci ta aqida wadancan maganar sautin su na shigo mana daga nan sai kuma munafurci wanda yake amali wanda shi baya fitar da mutum daga musulunci ba a kafurta wanda yayi amma dai abinda yayi din illa ne kuma zunubi ne mai girma shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yace alamomin munafiki guda nawa ne na'am guda uku na farko idan ahdasa kazaba in ya tashi magana sai ya ƙarya Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi game da ƙarya wata rana yana kishingiɗe a hadisin Imamu Muslim aka tambaye shi a iya samun musulmi matsoraci ya shiru ya ce zai yiwu shirun da ya nuna cewa wannan ko wani irin aibi ne mutum yana musulmi amma matsoraci aka ce masa to marowaci fa shi ma ya ƙara yin shiru ya ce ana iya samun musulmi marowaci da aka ce to a samu musulmi ko maƙaryaci sai ya tashi ya gyara zama magana ta girmama kenan ya ce na rantsa da wanda ya aiko ni da gaskiya ko wanda raina ke hannunsa bai wa a samu mutum gashi musulmi ne gaskiyar imani amma makaryaci ne shi wannan ba ya kora cewa mumini ba zai taba yin ƙarya ba ne kwata-kwata amma abin da yake nufi mumini ba zai taba zama makaryaci dun-dun-dun a rayuwarsa ba kun fahimta ana ce ma mutum asi ne mai saban Allah in ya doge akan saban ma'ana saban ya zama ɗabi'arsa da an gan shi kawai an san halinsa ne kun fahimta amma kuskure ko zunubi irin wanda ka gitta ma dan adam lokaci bayan lokaci ba a ce ma wannan mutumin ba saliki bane shi ko ba a dawwamar da shi a cikin saban Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'una tawwabin dukkanin mutane da kake gani in dai ba annabi bane to suna yin kuskure kuskure kan bijiro musu zunubi kan gitta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma mafi alkhairin masu kuskure su ne waɗanda in sun yi suke koma su tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimci wannan to faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce in yi magana ya ƙarya na nufin wanda ya mai da ƙarya ɗabi'arsa wannan kan siffa ce ta munafurci a tare da shi kuma ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba zai ƙarya ba sannan sai na biyu shine yace mene wa idza tumina khana idan aka aminta da shi aka fada masa wata magana wai malamai yaran nan ba sa nan ne in break in ne sai ta dan nesa mala ban san saukiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza tumina idan aka amince da shi khana sai ya ha'inci bi ma'ana a fada masa magana ya ha'inci a ciki ko ya canza maganan ko ya rage ko ya ƙara ko kuma a baka dukiya ya ci amana ya rantsuwa ma ba a bashi ba duk wannan yana cikin babin hanci akwai ha'inci a dukiya akwai ha'inci a mutunci akwai ha'inci a mu'amala akwai ha'inci a kasuwanci haka ne ko ta auno gari ta yayyafa mishi ruwa ya kumbura ai ha'inci ne wannan mahauci ya sa nama a ruwa ya gobe zai siyar da safe tun yau bayan la'asar sai sa shi a ruwa naman nan kila rabin bokiti ne ya ƙara ruwa kamar roban fenti a kai kafin safe naman ya sha ruwa ya suntum in kin zo siya sai kiga naman ma fari tar a yanka miki kuma a haka kin siya nama hada da ruwa a kilo haka za a daura miki nauyin shi a kilo kin siya kilo uku da kin zo kin soya kiga abu ya yakule ya koma can kasan kula ya dawo kilo ɗaya da rabi ko kilo biyu wannan ɗabi'an ta hajjinci yana sa mutum ya shiga wutar jahannama ko shakka ba musamman ga ɗan kasuwa Malala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya baro garin Makka zai taho Madina mutanen Madina haka ɗabi'ansa yake hajjinci a cikin kasuwa a hanya saboda Allah yana son mutan Madina da alkhairi sai ya saukar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da suratul mutaffifin saboda ya zama guzuri ga mutanen Madina in ya shiga sura da ke magana akan ƴan kasuwa masu tauye mudu Allah ta'ala ce wailul lil mutaffifin bone da shiga uku da tabewa da asara shine wail wasu malaman ma suka fassara shi cewa wadin fi nari jahannam wannan wail din wani rami ne wawu keke a cikin wutan jahannama ko a cikin jahannama ita kanta jahannama tana kukan kasancewa wannan ramin a cikin ta ba ta san shi Man Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce anan zan sa al-mutaffifin suwa ne al-mutaffifin sai Allah bai jira kai amfani da hankalinka ba kada ma a samu kuskuren fahimta sai Allah ya fassara da kanshi saboda ka san ba sauran uzurin da wani zai ba Allah da kansa ya fassara yace alladina sune mutanen da idaktalu alanna idan sun je su za su yi awo a wurin mutane su siyo ƴan kasuwa wanda retailers kenan wanda za su siyo don su siyar idaktalu in suka je suka auno lokacin da za su auno yastawfun sukan matsa sai an cika musu ma'aunin su ba za su yadda kowa ya cuce su ba keke da keke suke tsayawa sai an yi asalin wato an cika musu ma'aunin wa idza kaluhum yanzu abin ya dawo kansu su ne za su siyar alkail shine abin da za a ce auna nauyin shi kilo kaza kamar gold dinki a ce dan Italy ne ko dan ina ne nauyin shi ya nauyin kaza ne kila zaki kai a auna ki kara kudi a baki wanda yake ko kuma gari ya zafi zaki kai a auna a rage darajar shi a baki kudi a hannu to kaga shine alkhairi yanzu in su ne wanda za su bada kudin za a siya a wurin su awwazanuhum alkhair afwan shine abin da za a auna shi ta fuskar yawa kamar a ce in kin sai guda biyar in kin sai goma za a kara miki ɗaya zama sha ɗaya kin ga wannan kirgawa ake awwazanuhu ko abin da za a auna shi ta fuskar nauyi yukhthiruna sai su tauye mudu sai su tauye mudu za ta auna miki garin alabo a kasuwa amma sai ta sa yatsanta a cikin kwana wannan yatsan da za ta sa ta tare wata saboda bala'in girman hannunta sai ya kai kusan rabin kofi abin da za ta tauye sai ka ga buhun da kila loka 70 ne sai ta tashi ta samu kusan loka 74 ko 75 saboda tsaban iya tuwatuwan tauye ma'auni ko a mokaɗo ƙasan loka ka ga a buge shi ƙasa ƙasan shi wani motsi a kai yau da gobe ne kuma ƙarya ne ka ki canza mana Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya shiga kasuwa yakan shiga kasuwa ba wai ya shiga kasuwa ba ana zaune zai je shiga kasuwa ya rinka bi yana binciken irin waɗannan mutane in ya ga gari sai sa hannunsa can ciki da ya ji ruwa a ciki na wata yarinya ce kai waye mai kayan nan ta ce ga nawa ta ce na mahaifiyarta ne ya ce ruwa a ciki ku tawo da ita tana zuwa ce ruwan sama ne ya buge shi ce ki mai da shi sai ya bushe ki dawo da shi kasuwa bi ma'ana sai ya sauka ya dawo asalin yawan shi na gaskiya to wannan annasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in suka tashi sai su tauye mudu sai Allah ta'ala ce ala yadhunnu ulaika annakum mab'uthun wai masu haka tunani suke in sun mutu wai ba zan tashe su bane mutun ne haka irin wannan rashin tsoron Allah wannan ba tambaya bane tabbatarwa Allah yake dan idan zanna ta zo da inna ko anna a gabanta ko bayanta tana tabbatar da tabbaci ne ba shakka ba Allah ta'ala ce tabbas sai na hadu da irin waɗannan masu mummunan ɗabi'a hadu wanda kuma Allah zai yi da su ta fuska biyu fuska na farko a nan gidan duniya bi ma'ana a nan gidan duniya Allah zai shafe albarkan da ke cikin kasuwa duk mutumin da ke ha'inci sai kaga Allah hada shi da wata musiba a kasuwa musibar da sai ya dawo yadda na sani a kanta sannan musiba mafi girma ta biyu ita ce musiban azaban wuta ranar alkiyama shine wannan wayin din da Allah ya faɗa to kaga yana daga cikin siffar munafiki jama'a su aminta da shi sai ya ha'inci kuma musamman na kasuwan nan ina ta faɗaɗawa saboda ana yawan yi wani zai zo ya yaudare ka ma a farkon kasuwancin a ce ai ana sauki kai ko gidan mai aka buɗe yau sai ka ga litan lafiyar shi lau ko ba a rage farashi ba sai ka ga aukin man malam ai ta layi ai ta layi da ya samu wannan goodwill din mutane sun yarda da ai gidan mai ka je kaza to kawai wata rana sai a fara turguda litan kuma sai a fara rage haka ita ma in turare za ta yi idan kunshi za ta yi idan kaza za ta yi tun tana sa abin yana ji ai a ce in te miki wallahi baki ranga ba ma sai yi awa biyu ba za ki ganshi shar a hannunki tun ana mata layi ta san mun shiga uku in sallah ya zo da kunshi har yanzu ma ta technology ku ya kasa ci gaba na rasa yanda aka yi in dai aka ce maka matar ka za ce kunshi to galibi sai ka zauna da yunwa har ɗan aikinka sai dai ko ka ci abinci ba daɗi sai dai kai ta haɗuwa da indomie ko shayi da burodi amma sai a je a yi kunshi kunshin nan kaga ana yin shi awa biyu wata har awa uku ana ta yi in aka gama kuma ta zama kuturwa kenan ba abin da za ta tsinana kafa zai aiki hannu zai aiki ballanta na kai kuma a taimaka ma a tausaya maka girkin ma ba zai yi ba shi ya sa kawai in ka san gobe za ta yi kunshi ta taimaka ta dafa miya ta sa nama a aje a cikin firiji shi kenan in ta kure ko tsaume ka yi da burodi da shayi aƙalla dai ka ɗan ji tas mai daɗi ko kuwa amma haka ake kurmin mashi na je na ga an ɗauko wata yarinya wallahi na ɗauka hatsari ta rangaranga da mai riƙe ƙafa da mai riƙe hannu ana kuma sauri da yamma wallahi na ɗauka mashin ne buga yarinyan muka tsaya ina lafiya kunshi ne malam wai daga gida kunshi aka ɗauko ta wallahi a watsai har bacci ni yara ranar wallah ana musu habbacci suke ai ta tai ranar wanda ma zai taimake ka ya ɗauko maka kaza babu shi wanda zai maka kaza babu shi kuma sai a ce sai yayi awa biyu wani ma sai yayi awa uku sannan yake kamawa wata kuma duk ta gama zama a ƙarshe ta ji ta buga uban tsaki ta ce wallahi bai yi ba ni wannan kawai dai asaran kuɗi na bai kama ba haka ne ko ba haka ba ne yanzu ba wata mace da ta kirkiro hanyar da ake yin wannan abu a minti 15 ko 30 akwai sabo da ya fito ko to Allah ya sa bai sa kuturta ko kansa kuma to a dai duba gaskiya shi yasa kun ga na iyaye da kakannin na yana burge ni mu da iyayenmu a cikin shuni ko me kawai suke zira kafa kaga kafan ta yi tsintsine ne da an gama shi ke da wani haiji to ha'inci shine abin da muke magana a kai kar mutum ya ha'inci a kasuwa kuma yin gaskiya a mu'amala ko a kasuwa ba abin da ke daga dan adam kamar shi ba abin da ke daga dan adam kamar shi ku duba la ku ga duk mutumin da ya rika gaskiya a harkan kasuwan shi to yakan zo daga ƙarshe ko a farko ba a yi da shi idan aka gano shi kuma sai ya rinka ba mutane hakuri ko mai abinci ne ka duba ka gani in dai ta rike da kyau tana yi to za ka ga ƙarshe sai an zo ana ku yi haƙuri an yi bukin wuri kaza akwai matar da a Kano na sani duk in mun je karatu na wata-wata da muke zuwa a Kano ɗin nan ni Allah ya sa mun son tuwo musamman tuwon samalina to ita kuma tuwo kaɗai take yi ina ga mun taɓa zuwa da ku sai wurin 12 dare muka samu tuwon saboda ita ba ma ta fitowa sai ƙarfe 10 saboda ta shaƙi gaskiya da iyawa hatta kama take kuma wallahi kadan muke haƙuri tunda ba gidajenmu ba ne mu je a siya to ka ga me wannan nagarta nagarta na da kyau a komai na rayuwar ɗan adam Allah kuma ka ba mu shi to wannan shine abin da ayan ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi akan yi amfani da tsanani da rashin tausayi akan kafirai da munafukai dan Allah ya ce waghlub alaihim ai bi ma'ana ka kuma ka tsananta musu ka tsananta musu ai ka zamto galiban a maganan ka ma kar su ji sauki an gane ko ta yanda za ka tsayar da umarnin Allah abinda Allah ya umarni da shi ta wani ya ce to ai dai an ce ka a'a in an zo wurin tsanantawa fa ake a addinin na akwai wurin da tsanani ake yi ba a tsananin shi ne sauƙin kun fahimci me nake nufi akwai wurin da tsanantawan shine saukin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balaraban kauye yazo yi fitsari a masallaci. Fitsari a masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suka kasan mishi za su bige shi. Mun karanta da kowa hadisi. Suka tashi za su bige shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a fitsale shi ku rabu da shi. Suka kyale shi kuma ya ci gaba da fitsarin shi inda yake a cikin masallaci ba. Sai da ya gama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da kuka ce za ku bige shi ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba a wurin. Ya gama Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zo bawan Allah. Da yazo yake kaga wurin nan ba a yi shi don a yi bawali ba. Wuri ne da ake yin sallah da ambaton Allah da sauransu. Saboda shi tausasawa ne daidai da yanayin shi a wannan yanayi. Sai ko ya buɗi baki sakamakon wannan nan take maganar da ya nuna ya tuba. Dan cewa yi Allahumma arhamni. Allah kai mun rahama. Ma'ana Allah ka yake laifin nan da ne musu. Warham Muhammad ka ji wani ƙarfin hali. Wai Annabi ma na wurin wanda ke kamata ya nema ya roƙa mai. Sai sai shi a fara mai rahama wai sannan na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi. Kaga wannan sai dai hakuri. Dan garin mu ne. Sai ya kalli wanda suka so su yi mai tsumagiya ce wala tarham ba'dana ahadun daga mu biyun Allah ka kai mu kowa rahama. Mutane sun so su daki mutum ba gaira ba dalili da haka tunda har an ban dama to su ka kai musu rahama. Mulalla sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace kai bawan Allah ai aljanna mu biyu te mana yawa da mu da su duk za ta dauke mu akwai abun. To kaga wannan shine daidai da yanayin shi a lallaba shi. To sannan yaga kuma wani daga cikin sahabbai wata ruwaya na cewa Huzaifa ibn al-Yaman shi sahabi ne na jiki an saba sosai ya ganshi da guru ko laya a jikinsa ya sa hannu ya tsinke bai ma tsaya mai magana ba tsinke ta yi ya ce in zi'ha cire wannan ka jefar da ita fa innaha la tubidaka illa wahalan ba abinda laya ko guru zai kara maka in banda rauni na imani ka rinka jin kamar shi zai taimake ka alhalin Allah ne mai taimako. To kun ga duka wuraren biyun da ke amfani da su. Shi wannan da yake ya sani ya san hukunci ya zauna sai aka yi mai amfani da abin da zai gane wannan abu falafi ne babba. Inda kuma wannan aka yi amfani aka wancan mai fitsarin daga nan ma kafirta zai ko ya fita zai ƙara dawowa masallacin. Ya tafi kenan. To munafukai su ya nuna sun san gaskiya take ka suka yi. Duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya take ba a daga mishi kafa. Ku fahimci wannan. Duk wanda ya san gaskiya ya take gaskiya to ba a masa uzuri. Shi yasa ko mu in muka je gidan yari zamu yi bailin masu laifi mukan duba wanda ko bashi ne kun fahimta bashin ma kuma ga ta yanda ta faru wani ma cutar shi aka yi a kasuwa wani ma ya ci bashin ne washe gari gwamnati ta ce za a rushe rumfuna kuma da aka zo rushe rumfa an ba mutane wasu su a musu fatan kayansu. Kuma bai da ƙarfi kuma ba a taɓa kama shi ya taɓa cin kuɗin wani da zalunci ba amma ya samu mara tausayin da sai da ya kai shi kotu daga kotu bayan da aka iya tafi gidan yari. Akwai irin waɗannan suna nan da yawa ko kila wanda suka yi rikici aka yi zage-zage ta kai ga aka yi dambe kaga wannan is normal aƙalla wani abu ne da ba za ka ce ma mutum fasiki ne mujrimi maɓallaci can ba. Amma wanda za ka je ka ga ya sani da gangar ya yi to irin wannan ka ciro su gobe ma za su koma. Za su koma. Shi yasa masu zuwa gidan yari su yi belin mutane akwai abin da ya kamata su kiyaye. In kun je za ku yi belin mutane ku fara neman limamin gidan yarin don a cikinsu akwai limaman masallatansu. Sun san kowa sun san yanayinsu. Ko da su ma inmate ɗin ne. Sannan na biyu ku nemi hukumar gidan yari musamman shugaban a tattauna da shi a ji cases ɗin da suke ƙasa wanda suke kotu. Yaya cases ɗin suke. Daga nan ne za ku gane waye ya dace a fitar da shi waye ma asali kamata a ce an sa bindiga an harbe shi baya rayuwa a doron ƙasa don akwai su tunda ko mu nan a Kaduna akwai wanda har gajiya aka yi da cire shi ran da zai fita babu muka cire shi ba controller ke gaya mana kuma ya nuna mana record ɗin ya ce ran da zai fita a shar ya yi zagi ya yi inda yake bene ne. Gidan yarin akwai wasu a ƙasa kusa ko wasu a sama wanda suka cina gidan yarin na independence way. To shi a na saman yake. Da ya sauko aka sauko da shi ya kalli ƴan ɗakin ya yi ashar ya yi zagi. Ya ce bargon shi kar wanda dan kaza-kazan shi ya taɓa mai bargo dan zai kashe wani zai dawo. Kuma na rantse da Allah da muka bi diddigi ya kashe. ba mu san dai kowa nan bane ko wani ne amma sai da yake san kuma aka dawo da shi don irin wannan kamata yayi a bar shi a doran kasa kamata yayi a belin shi annasu bin nafsu ne daidai da shi ya kashe kawai a kashe shi shikenan da tunin matsalar ta tsaya da tun da ya kashe na farko an kashe bakin mutan an huta ba ma inda an bar shi zai ta tai zai ta tai Allah ta'ala shiryar da mu to shine da Allah ya ce waglid alaihim ka tsananta a gare su ai ma'ana kai musu mu'amala wanda babu sauki ko asalin wato taushi a cikin ta ka tsoratar da su har sai sun zama kaskantattu waɗanda zai zamto cewa Allah ta'ala ce wal yajidu fikum ghilba su ji kaushi daga gare ku su ji babu dadi in kun tashi mu'amala da su qatada Allah ya masa rahama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yaki kafirai da takobi ya yaki kafirai da mene da takobi wa yughlid ala al munafiqina bil hudud ya kuma tsananta ma munafikai da hujjoji shine abin da ake so mu gane a ayar ana yakan kafirai da takobi munafikai da hujjoji da dalili dan haka ka yakan kafirai na zama ne ta hanyar yaki da kuma kiran su zuwa ga musulunci har sai sun shiga saboda ba wai so ake a kashe ran ba abinda ake so shine ko dai su dawo su musulunci ko kuma su daina barnan da suke yi wanda duka biyun nan alkhairi ne a gare su ko ga al'umma idan aka kira su zuwa ga musulunci ba su amsa ba kuma aka bijiro musu da kira suka ki to sai a kyale su kafirin aka yi mutallata mai musulunci bai amsa ba kyale shi ake la ikraha fid din ana yakan shi ne in ya yaki addinin in bai yaki addini ba ba ruwanka da ka yake shi ba ruwanka da ka kashe shi lakum dinukum waliya din yake addinin shi ka yayi abin da yake kai addinin ka dan shi bai da addini yayi abin da yake amma mu muke da addini sai mai addini dan haka nan Allah ta'ala ya nuna imma mutun ya mutu yana kafirci ko munafirci to karshe abin da zai faru shine wa ma'awahu jahannam makoman sai tace wutan jahannama wa bisal masir tirku da jahannama idan ta kasance makoma ga mutum sai Allah ya ce ni
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
الله يكرم الله سبحانه وتعالى شيء وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون تبدي انا نتبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya bada wani misali ga waɗanda suka kafirta da matan Nuhu da matan Lut kana ta tashi abdaini min ibadina salihain sun kasance karkashin igiyan auren wasu bayi su biyu salihai daga bayinmu fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an wa qila dkhulan nar ma'a ad-dakhilin sai suka haince su saboda haka ba su wadatar musu komai ba daga azabar Allah aka kuma ce ku shiga wuta tare da asalin wato masu shiga yanzu kun ga wannan suran darussan da ke cikinta suna da yawa an gama da an tun daga gidan annabin Allah aka fito kun kula daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ake ta karantar da mu ake ta karantar da mu aka sako aka shigo fagen kafirai waɗanda ba sa aka shigo wurin mu'minai masu saban Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha sannan aka zo wurin kafirai ma makiya addini aka zo wurin masu mu addinin zagon kasa to sai Allah ya ce duk wannan darussan da kuka ga ina muku ina son ku da alkhairi ne shi yasa yanzu zan ba ku misali da ƴan bayanku waɗanda suka bi abinda muka ce su yi suka rabauta da wanda suka bijire mu abinda muka ce su yi kuma da yanda Allah ya yi da su shine sai Allah ya faro da wanda suka kafirta wanda wannan shine uslubi mafi kyawu da zaka yi ma mutum wurin wa'azi ya karbi wa'azi ka fara mishi da abu mara daɗi abu mai kunci ko abu mai ban tsoro ko abu mai wahalarwa idan bi ya gama tsaf ya gama kidima sai ka ce to ga kuma sauki da rahama ya taho wannan zai sa masa mai karfashi da jin amsa abin da za ka yi wannan ayan da ke bayani ne akan cewa ka kafiri imanin sa baya amfani ka amfana kafiri wato baya amfanin sa imanin mutumin da yake makusanci a gare shi kowa imanin sa ne yake amfana sa idan mutum ba da kanshi yayi imani ba to duk kusancin shi da wani mai imani ba zai taba amfana shi wurin Allah baranan alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya fuskantar da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya yaki kafirai da munafikai ita ce ayan da muka karanta ko ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka yaki kafirai da asalin munafikai sai Allah ta'ala ya jawo ya buga misali kuma akan dukkanin su ma'ana da kafu da mu'minai din da wanda suke kafirai da su sai Allah ya fara da misali ga wanda suke kafirai yayi bayanin cewa baya dacewa ga kowane mutum a ranar alkiyama ba zai taba wanda yake kafiri to ba zai taba ba imanin wani na kusa da shi ranar alkiyama ba zai taba amfana da shi ba saboda a ranar alkiyama duk wani hanya za ta yanke duk wata hanya yankewa za ta yi yawma firrul mar'u wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idhin mene sha'ni yughni ko wata kansa yake tasa ta ishe shi shine sha'ni yughni duk wanda ka gani ranar alkiyama in ya haɗu da wani canza hanya zai sai dai mu dinnan in Allah ya yarda mun haɗu da junanmu mu da ku sai dai mu ce madalla kun gani ko kun ga abinda muke faɗa muku ko ta tabbata a ce wallahi mun gani to madalla Allah mun gode akwai wanda ra'al kiyama in sun ga juna ma farin ciki za su duk wancan bala'i na wanda bai bi Allah ba ne amma akwai wurin da Allah ke cewa ne al-akhillau yawma idin ba'dhum alaqillahu yawma idin ba'dhukum li ba'din adu illa almuttaqin duk wasu dangin masoya na mutane idan aka tashi kiyama a wannan ranar kin junan su suke gudun junan su suke Allah ce illa almuttaqin sai dai wanda suka ji tsoron Allah su ba sa ji Allah zai ce ya ibadi la khawfun alaikum ya ku bayina wanda kuka yi addini don Allah yau duk wata tsoro ku ba za ta shafe ku ba duk wani bakin ciki ba za ku yi shi ba to da ka ga mutum yana ma junansa barka yana ma ɗan uwa barka a ran da za a shiga aljanna ya Allah ka sa muna da rabo don tsarkin sunayenka to duk wata hanya za ta yanke a ranar alkiyama ba abin da zai amfana da mutum sai ayyukansa na kwarai shine Allah ta'ala a wurin yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda yayi ma'annin sulasulan biyayya to yayi ma Allah biyayya ne kamar yadda muka faɗa farkon wannan sura ta yi magana akan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da suka aikata wanda mun ji shi a baya na abin da ya shafi abin nan sai Allah ya kawo nan misalai guda biyu a ƙarshen suran zai rufe da su saboda ya fito mana da abin da zamu fahimta sarari Allah ya fara buga mana misalai a ciki ya nuna kusancin sa ga bayi sannan kuma da abin da ya shafi abin da yake na annabawa da mu'amalar su da matansu Allah ya buga misali da wanda suke na farko kafirai ne ita ce matan annabi Nuhu da matan annabi Lut alaihi wassalam Allah ya nuna cewa cakuduwan su da rayuwar su tare da waɗannan annabawa bai amfana musu komai ba a ranar alkiyama domin Allah ya bada labarin cewa duk da su matan annabawa ne annabi Nuhu ba ma annabi kadai ba manzo ne annabi Lut ma manzo ne annabi Nuhu ma ba manzo ba shine na farko a cikin manzannin inna arsalna Nuhan ila qaumihi shi aka fara aikowa shine manzo na farko kuma yana cikin ulul azmi minar rusul a manzannin ma manya manyan manzanni wanda musulunci ke magana a kansu to amma wannan ha'incin da matansu suka yi musu sai yasa Allah ta'ala ya ce ɗan wuta ne su to sai dai akwai abin da ya kamata mu karkaɗe mu kura kafin mu rufe aya na farko wani irin ha'inci ne Allah ke nufi a cikin wannan aya da an ce ha'inci a auratayya abin da ke zuwa ma mutum a farko a tunani shine alfasha haka ne ko ba haka ba galibi shine kololuwan abin da ake faɗa to amma su waɗannan mata na waɗannan annabawa ba alfasha suka yi ba mazinata ba ne su ba fasikai ba ne ta wannan bajin Allah ba zai taɓa sa irin wannan ƙazantar a gidan annabinsa ba abin da suka ha'ince su a kai ha'inci ne asalin wato na addini ha'inci ne da wanda yake asalin wato na addini sannan ba ha'inci ne wanda yake na shimfiɗa ba wata mata da ta taɓa ha'intan wani annabi a shimfiɗansa. Domin Abdullahi ɗan Abbas yana faɗa, Allah ya ƙara yadda a gari shi ke cewa ma bakat ra'atun nabiyyin qattu, ba wata matan annabin da ta taɓa yin karuwanci, babu wannan a tarihi. Wa innama kanat khiyanatuhuma, ha'incinsu ya kasance ne annahuma kanata ala ghairi dinihima, sun kasance a addinin da ba na annabawan ba. Kaga ai bai dace ba, ya za su ci da su sai ɗauki nauyinsu kuma a ce ba za su bi addininsu ba. Yau ba annabi ba ko malami ne iyalinsa ba ta ƙarfafan shi akan abin da yake, ba ta kyauta masa ba, ba ta yi masa abin da shi ya dace ba, ba ta ji tsoron Allah a kan shi ba. Kamar yadda shi ma in bai ɗora su akan addini ba ya ha'ince su ɗin. Kun fahimci ha'incin ko? To Abdullahi ɗan Abbas ya ce ha'inci ne na addini, ba wai na mu'amalan auratayya ba. Ya ce dini huma wa kanata mushrikatayn, sun kasance mushrikai ne su, ba su imani da Allah ba. Wannan ku ha'inci ne wanda yake babba, shi Allah ta'ala yake nufi. Shi yasa har wa yau afa yake cewa, ya kawo magana wanda yake marfu'i ne, ana jingina sa ga abin nan, yace ma bakat ra'atu nabiyyin qattu, babu matan wani annabi da aka taɓa samu wai ta yi fasikanci irin wancan fasikanci da lalatun mata suke. Bahaq, Allah ya ƙara yi masa rahama, yake cewa innama kanat khiyanatu imra'ati nuhin wa lutin annamima. Akwai malaman da suka ce shi kuma ha'incin annamimanci ne, ƴan gutsurutso ma ne, ƴan gulma ne, ɗauki nan kai can shi ne ha'incin da suke yi. Yace matan annabi Nuhu alayhi salam da matan annabi Lut, ha'incinsu shi ne suna da annamimanci. وفي رواية ابن عباس أيضا عبلا أن عباس قال شو كانت خيانتكما أن امرأة نوح هاي إنسان سيأكل أن شيء ما تن أن النبي نوح كانت تبشي سره إتيا السر ستكي كأجكم الله ميلو كم ونن فسر سبوا لأي مجنا ليزود لما تحرم ما حل الله لك دع مجنا فتد السر يفهم كم إن يفا راجدا نصلا فلان تو أي فراجدا أن النبي نوح شيء فسوتي إن فتام كنشوانه. To shi yasa sama alamun suka ce matan annabi Nuhu ya da sirrinsa take. Fa idza amana ma'ahu ahadun, in wani ya zo imani da annabi Nuhu, kun san shi da yawa ba su imani da shi ba, in wani ya lallabo imani da shi ga makiya, shi ne akbaratul jabbarati min qawmihi, sai ta je ta ba mayagun azzaliman mutanensa wani fa wane ya imani, da haka ku bi shi ku ci kane shi har ya koma kafiri. Haga wani ha'inci ne babba, wanda kuma har yanzu ana yi, har yanzu ana yi wa addini irin wannan. Addini ya ci wata nasara, akwai wanda suke bi sai sun ga nasarar nan ta gushe, wani saboda ba ta hannun shi ba ne, wani saboda ba haka ya so ba, wani saboda abba hasada kawai, ba zai kalli addini ne ya ci nasara ba, a tun da ba shi ba ne to bai yi ba. Wanda kuma ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne masu gaskiyan imani. To haka dai kusan malamai duk suka kawo waɗannan ayoyin, kusan da abin da yake kawata mu faɗa a cikin wannan ayan an faɗe shi. A ƙarshe Allah ne ya ce wa qila dukhulun nara ma'a dakhilin, ko shiga wuta tare da masu dawwama a cikin wuta din. Wannan ke nuna cewa duk mutumin da ya zama mai ha'inci to kamar yana bijiro wa kansa zuwa ga fushin Allah ne da azaban Allah. Allah muke roƙo kuma ya tsare mu daga wannan. Na Abuja a wanda zuwa, saboda haka wannan shine a takaice kusa abin da zamu iya fassarawa a cikin wannan sura. Sai dan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe, in Allah da zamu karkare suran ma gaba ɗayan ta bi iznillahi ta'ala. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa ni tarayya alada. Wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya sai mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.